بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Laraba 15 ga watan Dhulqa'da hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 2 ga watan March 1999 hajiya mun yi ainihin wato kuskuren sanar da kwanan wata na Bature mun ce 29 ga watan February wannan wata na Bature mai nukusani ne don haka daya ne ga wata kenan ajiya watan Bature Allah madaukakin sarki ya shirye da mu in ba manta ba muna ainihin shimfida dangane da karatun littafin al-aqidatu tahawiyya sharh wa ta'liq al-sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani hafizahullah wanda wannan muqaddima kamar yadda muka fadi muka ce mun kasafta ta kashi uku kashin farko mai magana dangane da aqida ainihin wato salaf mun yi ainihin bayani dangane da aqidar salaf da muhimmancinta da kuma bayani akan littafan da suka ainihin wato dauke ko kuma wasu daga cikin littafan da suke dauke da bayanai dalla-dalla cikakku akan wannan aqida ta salaf kashi na biyu muka ce bayani dangane da ainihin ilmul kalam mun yi bayani akan wannan ilmul kalam da kuma asalin shi abin da ya rage mana shine zamu magana a yau insha Allahu ta'ala dangane da hadarin da ainihin musibin da ke cikin wannan ilimi muna masu neman taimako a wurin Allah za mu ainihin karanto daga cikin wannan littafi wanda ne mana ishara a kan shi ajiya mai suna tahzirul anam min ilmil kalam na al-sheikh Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abdul Aziz min Ali al-Shubul wani babban malami ne wanda yake Madina asalin wannan littafi akwai wani babban littafi wanda yake a cikin mujalladi biyu wanda al-imam al-harwi ya rubuta shi ya sa mishi ainihin zammul kalam wato zargi game da ainihin ilmul kalam wannan al-imam al-harwi ya rasu fiye da shekara 1000 to al-imam al-harwi sai ya zan wannan littafi nashi wannan malami ya dauki littafin sai ya gyara littafin aka kintsa shi domin a buga shi a cikin mujalladi biyu kuma ya fita a mujalladi biyu din to akwai doguwar shimfida game da ilmul kalam da shi wannan malami Abdullahi Abdurrahman dan Abdul Aziz dan Aliyu dan Shibuliye wa wancan littafi na Harwi to wannan shimfida ce ya rairayo ta sai ya ainihin mayar da ainihin ita ta zama wannan littafi wanda ke hannuna gashi littafi ne takaitacce haka tahzirul anam min ilmil kalam wato gargadi ko tsoratar da halitta game da ainihin ilmul kalam to wannan malami daga cikin littafin nashi ne zamu karanto kadan ko kuma takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi hadari na wannan ilmul kalam wannan ilmul kalam kamar yadda muka yi bayanai ajiya kaji ainihin menene ma'anar shi kuma kaji asalin shi a takaitan takaitawa yana da masdarai masu girma guda biyu asali yana da tushe tuwasa guda biyu kamar yadda aqidar mu ta salafiyya take da tuwasa guda biyu jigga sune alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunnar kuma ingantacciya asalin ta mu aqidar salafiyya din kenan su kuma wannan ainihin aqida ta su wadda take ta ainihin ilmul kalam wadda ta yadi ta koma ash'ariyanci ta koma musu duk ma yadda ta zama musu asalin ta kamar yadda kaji daga littafin falsafa ne wadanda malaman falsafan nan maguzawa ne da kuma ainihin daga yahudawa da kristoci da ƴan mushan da makamantansu asalin aqidar ilmul kalam kenan to dan haka in ka fahimci wannan ashe har abada kasancewa babu shiri tsakanin mu salafiyya da duk wani wanda yake da aqida ta ilmul kalam hadin kai ba zai taba yiwa ba shi yasa yaudara ne a ce za a yi hadin kai tsakanin mu salafiyya da ƴan shi'a yaudara ne a ce za a yi hadin kai tsakanin mu salafiyya da ƴan dariqa ko za a yi hadin kai tsakanin mu salafiyya da waɗanda suke bin wata aqida sabanin wannan ba zai yiwu ba saboda masdarin mu aqidar mu daga samfarerar alqur'ani da hadisi kadai take su kuma aqidar su daga ilmul kalam ta samo asali wanda ilmul kalam daga mantiki ya samo asali mantiki kuma daga falsafa falsafa kuma daga maguzawan kasa girka yaushe ne kai zai hadu da bamaguji da musulmi ba zai yi ba, to yaushe ne zai yi wa ainihin wato tattaɓa kunnan ba ma guje ya haɗu da tattaɓa kunnan masu aƙida Abubakar da Umar. Ba zai yi ba, saboda haka ya kamata jama'ar musulmi a san wannan, ka daina yaudarar kanka, in dai haɗin kai ne to kai kam ka je ka haɗe kai can da 'yan ɗariƙa, ka je ka haɗe kai can da 'yan shi'a, amma mu banda mu, mu ba yawa muke so ba, ba ma san ainihin quantity, quality muke so, nagarta. Nagarta muke so, in aka samu nagarta, yanzu sahabi kwaya ɗaya latiyayyar aqidar da yake da ita, sai ka tarkata duk tarkacen irin aqidojin nan, sai ka samu mutum dubu, baka samu duk gaba ɗaya sun kai ƙarfin imanin shi ba, saboda duk hayaniya ne da bankaura kowa akan shi, rudani ne da hayaniya. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To siffa ɗaya daga cikin siffofin hadarin wannan ainihin ilimi kadai ta isa ta bayyana maka batar wannan ainihin ilimi da kuma hadarin shi, balle a ce waɗannan sifofi da zamu faɗa sun ainihin taru. Daga ciki ga su kamar haka, su masu ilmul kalam, annal adillata sam'iyya la tusidul yaqin, suka nuna cewa dalilai waɗanda ke tabbatar da aqida waɗanda suka zo a Qur'ani da sunna to ba su da tabbas. Dalilan da ke tabbatar da Allah da siffar Allah da aqidoji dangane da Allah da ainihin baki ɗayan aqidar musulunci, suka ce babu tabbas a kai, don haka fala yumkin bal la yajuzu li'timadu alaiha, ba zai yiwu a dogara a kansu ba, bai halatta ba ma a dogara da alqur'ani da sunna dangane da aqida. Bal yajibu an yusara ila al-aql, suka ce sai dai a komawa hankali, fa ilayhi yu'tal hukm, daga hankali ne za a samu hukunci, fi ma yajibu wa yahrumu i'tiqaduhu, game da abin da yake wajibi ne zan aqida, game da kuma abubuwan da suke haramun, to daga hankali za a samu, amma ba zai yiwu ba, bai ma halatta a dauko daga qur'ani ko hadisi ba. Dan haka famastasaghahu al-aql wajaba isbatuhu, abin didda hankali ya iya daukan shi to sai a ce daidai ne a tabbatar da shi, wa illam yasbut kitaban wala sunna, koda qur'ani da sunna ba su tabbatar da shi ba. Wama raddahu al-aql, abin didda hankali ya tunkude shi, wajaba radduhu, to wajibi a tunkuda wannan abu, aw alal aqall tawaqqufa fihi, ko kuma mafi karanci shine a tsaya a rasa ta cewa game da wannan abu, tunda dai hankali ya tunkude shi, to koda ba a tunkude shi ba to a ce ba mu da ta cewa dangane da wannan abu. Wa in kana hadhal amru, yace koda kuwa wannan al'amari kad warada fil kitabi was sunna, koda ya zo a Qur'ani da sunna, wa in dai saba hankalin su to shikenan, ko ba a tunkude shi ba dai to a ce to wannan magana dai ba mu da ta cewa akai, aw fi ahadihima, kuma koda ya zo cikin daya daga cikin alqur'ani ko sunna. To kun ji wannan jama'a wani irin hadari ne a ce za a gabatar da hankali akan alqur'ani ko sunna. To sakamakon wannan sai malam yace wa natijatun hatmiya lisimati sabiqa, sakamakon wannan irin ganganci na cewa a gabatar da hankali a bisa nassin Qur'ani ko hadisi, raddu nususil wahayi, wannan ya hukunta dole a tunkude nassoshi da suka zo a cikin Al-Qur'ani da sunna kenan, domin ba zai yiwu ba, hankalinka dai yana da iyaka, in baka san wannan ba, hankali yana ɗaya daga cikin senses, na ɗaya daga cikin hawas waɗanda kake bi ka gano wasu abubuwa a cikin tunaninka, kamar yadda idanka na ɗaya daga cikin senses, hawas ɗaya daga cikin abubuwan da ke taimaka maka wajen ka gano wasu abubuwa ta hanyar gani, haka ji. To abin dube a nan shine, yayin da ka samu ainihin wata jiha gabas ko yamma ko kudu ko arewa, ka tasa a gaba kana kallonta haka, ice ko idanka yana da iyaka, akwai inda bai hange ko? Yanzu a nan Najeriya an ka tasa gabas a gaba, misali zahiri ka tasa kasar Saudi Arabia a gaba, ka tasa Makka a gaba, to kana kallanta, ko da fili ne fetal ba za ka hange ta ba, sakamakon me? Ganinka yana da iyaka, yana da limit. To haka kunnanka, yanzu abin da ake yi a nan tudun wadan nan a kusa da kai kake ji, amma abin da ake a nan Gyallesu ko a nan kwarin dan goma ko kuma a can Cikaji ko a Muciya ko a Sabon Gari ba ka ji. Saboda me? Saboda jinka yana da limit, yana da iyaka. Amma yanzu hayaniya nawa ake yi a kofar Silma wadda ke nan ainihin hanyar babban titi, tana da yawa, kana jinta daga nan? Ba ka jinta. Ma'ana duk abin da yake kunnanka bai jiyo maka ba, babu shikenan? Akwai shi, duk abin da ainihin idanka bai gano maka ba babu shikenan akwai shi duk abin da hankalinka bai gano maka ba babu shikenan akwai shi to su sun ce in har hankali bai gano kaza ba to a ƙaryata to sakamakon haka kaji suna cewa tauhidin nas in ka karanta yayi yawa zaka ce ba Allah domin zaka tafi hankalinka sai kasa gano maka yadda za a gano Allah karshe dole sai ka yadda cewa babu shi to don haka ashe yanzu jama'a irin wannan hankali zai yiwu ya tafi daidai da alqur'ani ko hadisi dole dai ko dai qur'ani da hadisi su tsaya cikin kwakwalwarka hankali ya zama yana jiye da su ko kuma qur'ani da hadisi su tsaya a waje hankali ya zama shike jagaba su kuma ainihin suna biye da shi abinda hankali ya tabbatar shikenan su yadda abinda hankali bai tabbatar ba su ma sai a tunkuɗe su gefe guda don haka sai malam yace wannan irin aqida ta su ta gabatar da hankali a bisa nassin Qur'ani ko hadisi ta hukunta dole a tunkuɗa wahayin da Allah ya yi kenan ammal kitabul aziz to ka sani da cewa al-imam ibn hazm yace wahayi iri biyu ne akwai matluun akwai ghairu matluun akwai wahayin da ake tilawar shi a zauna ana karanta shi shine alqur'ani akwai lafaz akwai kuma wahayin da yake shi ba zaman karatun shi ake ba shine ainihin wato ba tilawar shi ake ba sai dai a rinka karanta shi ana jin hukunce shine hadisi to waɗannan ainihin wahayi guda biyu alqur'ani da sunna to sakamakon waccan aqida ta gabatar da hankali to dole a tunkuɗe su ammal kitabul aziz shi littafin Allah mai girma alqur'ani فبصرفه عن المراد الصحيح الى معان باطله yadda za a yi shine in aka zo ga wani abu da yazo a cikin littafin Allah na aqida aka ga cewa hankali bai dauka ba to sai a karkatar da wannan ma'ana zuwa ga wata batacciyar ma'ana misali ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah mai rahma ya daidaitu akan al-arshi madadin istawa sai su ce istaula istaula ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa Allah mai rahma ya daidaitu akan al-arshi sai su ce a dauki istawa din nan istaula ina ma'ana istaula kwaciya ko danniya ko fin karfi ma'anar ta shine Allah mai rahma ya ainihin yi danniya ko ya hai ya fi karfin mutane game da ainihin wato mallakar wannan al-arshi ma'ana Allah kamar ya juyi mulki kenan ko ya fisga a hannun wani abin duk da ya yiwu ka kwata zai yiwu a kwace a hannunka kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau to kaga yanzu sakamakon gabatar da hankalinsu da suka ce hankali ba zai dauki ace Allah ya daidaitu akan al-arshi ba don haka yanzu dole hankali ya samu ta cewa Qur'ani ya tsaya gefe guda to hankali da ya samu ta cewa kun ga abin da ya hukunta sai a fassara istawa da istaula madadin ya daidaitu to sai a ce yayi fin karfi ya kwace yayi hai kaga ya koma zuwa ga wata batacciyar ma'ana wata awilatin fasida da kuma wasu fassarori wasu ta'wili karkatar da ma'ana wanda yake cike da barna wa atiqadu anna zahirahu ghairu muradin da kuma aqidance kudurce cewa zahirin qur'ani dinnan to ba shi Allah yake nufi ba don haka Allah madaukakin sarki yace yadullahi fawqa aidihim yadullahi hannun Allah sai su ce ba wannan zahirin ake nufi ba balil bashar muta'abbiduna bi hadhihi al-ma'ani wa at-ta'wilati allati ikhtara'uha suka ce wai su malaman ilmul kalam dan adam Allah zimta mishi ne ya bauta wa Allah da waɗannan ma'anoni da fassarori waɗanda su malaman ilmul kalam suka kago to game da qur'ani kenan duk abin da yazo na alqur'ani dangane da aqida in suka ji hankalin su bai dauka ba sai su ce a karkatar da ma'anar shi was-sama'a banaynaha bi'aidin sama mun gina ta da aidin da hannayenmu sai su ce a da karfinmu sai su karkatar da ma'anar sai su ce a haka za a fassara ta wa amma sunna in kuwa sunna ce wata matsala ta zo dangane da aqida fa amruha hayyinun indahum al'amarin sunna abu ne mai saukin su wulakanta a wurin su bal haqirun al'amari ne wanda yake yana da saukin wulakantawa a wurin su fa min as-sahula an yuruddu ma sah minha abu ne mai sauki da zaran sun ji wata sunna ta zo sabanin aqida su sai su tunkuɗe ta su ce bata inganta ba hatta wa inittafaqatil ummatu alayhi koda al'umma musulunci baki daya ta hadu akan wannan sunna ta inganta kama hadisin Muawiya dan Hakim rannan da ne mana bayani akai wanda ainihin ya fadi bai washi karshe yace yana son ya yanta ta amma manzon Allah me yake gani manzon Allah yace a kawo ta aka zo da ita manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ke ina Allah yake tace Allah yana sama kuma ta nuna sama kaga tabbas kenan ta nuna da yatsanta kuma ta fada da bakinta ni waye tace kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ya tabbata babu shakka a cikin sahih muslim da muwatta da sauran littafai burjik asharat to amma sai ya zama saboda wai kar su tabbatar da wannan hadisi zai tabbatar da cewa Allah na sama ya rushe aqidarsu sai suka ce bai inganta ba cikin sahihu muslim kuma yake aka samu wani zindiki wanda yake ya rayu a wannan zamani ko da yake Allah madaukakin sarki ya kashe shi amalahu Allah bima yastahiqu al-kausari jahmiyul asr ya ainihin zo yace yana shakkar wannan hadisi ma in ba shigar da shi akai sahihu muslim ba to aka ce to in shigar da shi akai cikin sahihu muslim to kuma waye shigar da shi cikin muwatta Abu Dauda kuma waye shigar da shi sauran littafai kuma duk waye biye shigar da shi don haka aka samu wani babban malami ainihin Salim Ibn Eid Al-Hilali daya daga cikin malaman da suka yi hadin gwiwa da Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari suka yi littafin Sifati Sawmin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ainihin babban malami yayi littafi sukutun da guda akan tabbatar da wannan hadisi da kuma raddi ga wannan malami Kausari da shi da makamantan shi sai lokaci ya zo muna cikin karatun wannan littafi Al-Aqidatu Tahawiyya munasaba za ta kama mu zo da wannan littafi mu takaita manufar da wannan littafi yake dauke da ita sunan wannan littafi sunan irin tambayar da annabi ya aina Allahu sunan littafin kenan ina Allah yake sai yake cewa koda al'umma sun hadu to duk al'umma musulunci sun hadu akan wannan hadisin amma saboda yaji zai rushe aqidar shi sai yace ya rushe hadisin waradduhum yakunu bi'iddati wasa'il wannan tunkudewa da zasu yi wa sunna to ta hanyoyi da dama ne min ha daga ciki da'awahum almujarrada anil bayyina anna hadha alhadisa la yasihu kawai sai su kirkiri ƙarya kawai haka su dan ba tare da hujja ba sai su ce ai wannan hadisi bai inganta ba wannan ha daga cikin hanyoyin da suke ƙaryata hadisan da suke rushe aqidansu sai su ce ainihin da'awahu annaha ahadisu ahad sai su ce waɗannan hadisai ne ahad waɗanda suka ruwaito su ba su da yawa ba su wuce mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku ba hadisi kuwa kamar yadda zaka zo ka ji mutum ɗaya ne ya ruwaito shi ko biyu ne suka ruwaito ko uku ne matukar ya inganta babu shakka akan za a tabbatar da hujja da shi wajen aqida ko ibada ko mu'amala kamar yadda shi wannan malami zai zo yi bayani akai to na daga cikin irin waɗannan shine ainihin shaltut na ainihin ƙasar Masar wanda yake akwai wuri dandali su kutun da guda da zafa mai magana akan shaltut saboda shaltut dinnan da kuka gani wani tantirin batacce ne a wannan zamani wanda ya rubuce kuma ya batar da yawa daga cikin waɗanda suke ruduwa da rubuce na irin waɗannan batattun malaman ƙasar Masar don haka wajibi ne sai an yi ainihin cikakken bayani akan shaltut da shi da ainihin makamantan shi shaltut yana ganin cewa babu wani hadisi wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda yake ainihin tabbatar da wata aqida daga cikin aqidojin musulunci don har hadisan da aka ce mutawatir ne sai yace duk ba su kai haddin mutawatir ba sai watsar da su yace don haka duk aqidar da ba ta a qur'ani to kada a dauka wanda kuma ta zo a qur'anin kuma sai a murda ma'anarta to ina aka kwana kenan ma'ana ba ai aiki da alqur'ani da hadisi ba Qur'ani an ce shi aka yadda da shi shi kuma fasara da yazo da ita sai a murde ta a kawo wata fasara daban hadisi kuma shikenan tun farko shi an tunkuɗe shi ba ma magana ma'anar shi ake ba minha wa minha daga cikin hanyoyin da suke bi wajen tunkuɗa hadisai da ke magana dangane da aqidoji na sunna annaha ahadithun aradatha nususun min alqur'ani sai su ce waɗannan hadisai akwai nasoshi na alqur'ani suna karo da su kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a fadar su wai ya ce duk wani hadisi wanda ya karo da alqur'ani to ba ni ne na fade shi ba wai annabi ya ce in har hadisi ya zo muku wai ku gwada hadisin da alqur'ani in yi daidai da alqur'ani ku dauka idan ya saba ma alqur'ani ƙarya ne ba ni na fade shi ba wannan hadisi zindiƙai ne suka kaga shi kamar yadda al-Imam Suyuti ya faɗa a cikin littafin shi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna don Allah ka kaunaci Allah in mun faɗi littafi ka je ka neme shi ka karanta kafin kai wani sharhi akai kar kai ma ka zama ainihin mai ilmul kalam din ayi magana da qur'ani da sunna kai kuma ka kawo hankalinka ka ce to yanzu a hankalce don Allah to tafi ka je ka karanta mana tukuna wannan hankalin naka shi kanshi mahaukaci ne da a ce hankalinka Allah ya yarda hankalinka mai hankali ne da bai aiko annabi Muhammad da littafi ba sai kara maka basira yadda zaka bi ka bauta mishi kawai amma walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Allah ya ce mun aiko manzanninmu da hujjoji muka hado su da littafai ba don komai ba don mutane su tsayi da adalci. Me ma'anar adalci? Shine a tsayi idda ya kamata, ba a zurfafa ba, ba a takaita ba. Ma'ana duk wanda ya saki shari'ar annabawa to bai zama cikin masu aqida ko addini na adalci ba, ko dai ya zama ya gaza kaiwa inda ake so, ko kuma ya zama ya wuce inda ake so. Ma'ana hankalinka ashe ba shi da ainihin amfani sai yayin da aka ɗauko ainihin alqur'ani da sunna aka sa, sannan yake tabbata hankali mai hankali. Jama'a mun fahimci wannan? Kamar duk yadda rediyon ka kai da nagarta da kyau, babu yadda za a yi a motsa shi magana sai an sa mishi wutar lantarki ko kuma batir. In ba haka ba bai zama rediyo ba, ba shi da amfani, ba shi da ma'ana. Mun fahimci wannan da kyau ko? To haka ainihin duk yadda hankalinka ya kai, ba zai yi ba sai an ka alqur'ani da sunna, sannan qur'ani da sunna sai su saitin hankalinka. In ko ba haka ba, ta'adi zai yi, barna zai yi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Don haka wai tunda dai an samu waɗannan hadisai sun saba ma alqur'ani, sai suka ce fa wajaba radduha, wajibi ne a tunkuɗe su. Wa ghairi zalika min alwasa'il, da wasu hanyoyi ma daban, allati fiha min ad-dalali wal inhirafi wat talbisi ma la yakhfa ala kulli dhi lubbin. Hanyoyi ne waɗanda suke suna cike da ɓata da karkacewa da kawo ruɗani ga jama'a, wanda yake wannan ruɗani ba ɓoyayyen abu ne ga duk mai hankali ba. Irin wannan hanyar ta a ɗauko hankali a gabatar jama'a, duk ita ce ta kawo fitina a cikin al'ummar musulunci. Su salaf tun daga wajen aqida har wajen ibada har wajen mu'amalat, in aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce, sai su ce me ya rage mana sai a yi. To amma sakamakon irin wannan gabatar da hankali ɗin, sai ya zama ainihin ƙarshenta sai kaga duk wani nassi kai ba ma aqida ba har ibada. Yanzu waɗannan namu ƴan bid'a, waɗannan ƙananan ƴan bid'a waɗanda suke musu akan jilsatul israha sai da annabi ya tsufa, duk wanda ka taba sai yace sai da annabi ya tsufa, in ka ce to yanzu a ina ne aka faɗi a cikin hadisin? Domin shi hadisin ba ruwaito shi akai ba kadai haka, sahabin da ya ga annabi yana yi shine yake, shi kuma matashi ne dan shekara 25. To ashe shi sahabin nan ya fahimci ba sai tsoho yake yi ba, to kai ma kamata ya kai wannan fahimtar tun da ba a nuna haka ba. Inda da buƙatar sai da annabi ya tsufa ne yake yinta, ko sai da ya gaji, ko sai da ya gaza, da sahabban sun faɗa kamar sa'ad da annabi ya tsufa ya zan ya gaza daga ya tsayu a sallah har ya idar da ainihin karatun sallah ya ruku'u, sai kawo sanda gimshiki dirka sai ya kafa a inda yake tsayawa. Da yayi kabbara harama sai koma sai jingina jikin shi sai ci gaba da sallah. Hadisi ne sahihi, al-Imamu Abu Dawud ya ruwaito shi. To kaga anan sahabbai da kansu suka ce da annabi ya tsufa. To jilsatul israha da sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsufa, da sun faɗa. To tunda ba su faɗa ba, to dauke ta a haka. To sai kaji ya ce to yanzu kai a hankalce zai yi a ce kullum mutun ya taso daga sujuda ta biyu sai ya zauna, dan Allah zai yi a hankalce wannan irin hankalin naka fa aka dauko shi, sai a ce yanzu nan zai yi a hankalce kullum mutun ya sallah biyar? In dai a irin wannan mahaukacin hankalin naka ne, duk shari'a sai an rushe ta. Saboda haka zaman lafiyan ka shine in aka ce daga annabi sai ka bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma to yanzu a hankalce, wa yake magana hankali irin naku dabbobi? Ba magana hankali irin naku dabbobi, ana magana hankalin masu hankali ma Allah bai yadda da wannan hankalin ba sai in an aza alqur'ani da sunna. In ba haka ba, ba mun karanto asarin Abdullahi dan Mas'udin ba, yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi kowa zurfin ilimi da hankali, amma sai da aka sa musu Qur'ani da sunna shine ya saitin su. Har sahabbai ba dan alqur'ani da sunna ba kuskure za su yi ta yi, duk ba mun yi misalan waɗannan abubuwa a cikin manzilatul sunna ba da suka yi ta kuskuren fahimta. Ammar dan Yasir Bukhari ya ruwaito hadisi, annabi ya aike shi janaba ta kama shi, sai ya kiyasi to inda ba ruwan alwala ne zan yi ainihin taimama kenan, in shafi fuska in shafi tafukan hannaye. To amma janaba, ai wankan janaba duk jiki ake wankewa, don haka kiyasi a hankalce sai in kwanta in yi birgima kenan, ko kiyasul ma'i bit turabi, ko kiyasul turabi bil ma'i, sai in kiyasin yadda ake wankewa duka jika to duka bari in yi birgima sai kwanta yayi ta birgima gaba ɗaya ko ina yayi tabbatar da komai ya zama daidai yasa rigar shi ya salla sai zai ce annabi ai ga abin da ne manzo Allah yake kai kuskure dan da me yayi daka da hankali ne ya amsu sai kuskure ya faru hankalin masu hankali kenan da Allah ya da masu hankali ne amma kaga sai da Qur'ani da Sunna suka yi saitin su balle kai da hankalinka ya sha kuramniyar gargajiya ya sha ta maguzanci ya sha ta shehunnan dariqa duk sun bubbuge ka gaba ɗaya baka da amfani in ba Qur'ani da Sunna yayi saitin ka yayi maka gata ba shi yasa idan da mutanen da suka fi dacewa su yi aiki da Al-Qur'ani da Sunna wallahi babu kamar mutanen da ke rayuwa a zamanin nan an haife ka cikin bid'a limamin bid'a shi yayi maka hudu ba limamin bid'a shi maka hudu ba madadin ya sa maka dabino sunna sai ka gore ya sa maka tun daga nan da daci ka fara yau shi alheri zai zo bakin ka da daci ka fara sunna manzo Allah dabino yake sawa ya kira sallah a kunnan dama sanda aka haife ka da dumudumi kai ko sai da aka kwana hudu duk matan anguwa ku sun gama guda a kunnan ka azzagara da ka ji sharri sharri ya shige ka yau shi ba sai gyaran Allah ba to kamata ya kana girma sai ai marmaza ai saitin ka da littafin Allah li yaquman nasu bil qisti dan ka taso da adalci Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mallan yace wa huna yajdaru tanbihu ala anna akhbar al ahadi hujjatun qawiyya fi kulli bab ya kamata ai fadakarwa anan jama'a hadisai da mutane daya suke ruwaitowa ko mutum biyu ko mutum uku hujja ce mai karfi a cikin ainihin shari'ar musulunci sawa'un kana fi babil aqaidi aw fi babil ibadat ko a mas'alar aqida ce ko a mas'alar ibada ce aw fi babil mu'amalat ko kuma a babi ne na mu'amala kamar aure da jihadi da kasuwanci da makamantansu aw na hawi zalika ko makamantansu bi sharti an yakuna isnaduha sahihan da sharadin dai wannan isnadi da wannan hadisi da yazo ta hanya daya ko ta hanya biyu ko ta hanya uku ko dai ta hanyar da bata kai a ce mata ta kai haddin mutawatira ba hanya mai yawa to in dai ta inganta za ta tabbatar da komai a cikin addinin musulunci wa hadha huwa alqawlu alladhi yajibu ala kulli muslimin an ya'taqidahu wa ya'mala bihi wannan ita ce maganar da take wajibi ga dukkan ainihin musulmi ya kudurce ta kuma yayi aiki da ita iz domin kuwa la yasihu ghayruhu watan wannan ainihin magana bata inganta ba wala yajuzu siwahu kuma sabanin wannan magana to ba daidai bane ainihin a fade ta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to mallan yace ka duba ainihin majmu'u fatawa ta Sheikh al-Islam mujalladi na 18 shafi na 40 da 48 da 49 haka kuma ainihin ka duba littafi na ainihin mukhtasar sawa'iq al-mursala na al-Imam Ibn al-Qayyim wanda Ibn Mosli yayi ainihin iktisarin shi juz'i na 2 shafi na 359 zuwa 412 da dai sauran littafai har da wani littafi akhbarul ahad li Sheikh Abdurrahman al-Jibrin ainihin wannan babban malami yayi magana dangane da tabbatar da aiki da hadisai ainihin ahad a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ma yana da littafi sukutun da guda wanda ainihin yayi bayani akan shi ina fatan jama'a sun fahimci wannan don haka sai malam yace ammal qawlu bi adami hujjiyati ahadisil ahad magana da ake cewa wai bai halatta hadisin da yazo ta hanya daya ko biyu ko uku matakar ya inganta ba ai aiki da shi wajen aqida sai yace faraga mazhuri butlanihi tare da cewa batancin wannan magana ta bayyana wa wuduhi dalalihi da kuma batar wannan magana ta fito karara fa huwa wasilatun mashbuha wannan wata hanya ce wadda take da rikici wa khida'a kuma hanya ce wadda take ta ainihin wato yaudara mubayyita li taqwidi bina'i hadha ad-din wadda an tsara ta ne domin a warware ginin wannan addini wa min samma hadamuhu wal qada'u alayhi daga nan ne aka rugurguza addinin musulunci kuma aka lalata shi domin akwai abubuwa da dama waɗanda suka zo a cikin aqida hadisan sahihai ne amma ba su kai matsayin mutawatirai ba to in aka ce ba za a aiki da hadisi ahad ba akan mas'alar aqida to za a rushe waɗannan abubuwa gashi kuma bayan hadisan akwai ijma'i ba don haka ya jama'ar musulmi waɗannan kun ga matsalolin suna da alaka da ilimi na mustalil hadis ashe idan mutum bai san matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kun ga shine zai jawo ya gabatar da wani abu akan ainihin sunna din kamar dai karatun littafin da muka yi na manzilatul sunna da shimfidar da ne wannan littafi wanda a takaitan ba kuma ta ba nace na daga cikin abin da ke kawo bid'a a cikin addinin musulunci shine jahilci mutum bai kware da karatu ba bai kware da ilimi ba yace zai karantar da wannan ilimi ko yace zai ainihin wa'azi ko yace zai fatawa sakamakon haka jahilci din nan yana da surori da dama jahilci yakan bayyana wajen kwarewa game da harshen larabci harshen da zaka je ka karanto ko ka zo ka karanta baka kware akan shi ba don haka abin da ya kamata ka karanta daidai ba za ka karanta daidai ba fassara ba za ta fito daidai ba kaga sakamakon haka ka bada abin sabanin yadda yake a karatu to ka canza kenan to bid'a ta zo sa'annan kuma na daga cikin surar jahilci jahiltar sunna muka ce jahiltar sunna ka su kashi biyu jahiltar sunna ka jahilce ta wajen ilimin da zaka iya tace hadisai waɗanne ne suka inganta waɗanne ne ba su inganta ba sannan sanin matsayin sunna din kuma wajen kafa shari'ar musulunci to kaga anan ne wannan magana za ta shigo tunda baka san matsayin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kuma kai maka magana ga abin da sunna tace sai ka ce to yanzu a hankalce to duk garin nan wane ne ya fada to duk garin da za a yi misali irin wannan sai garin da ya zan yana zankame da malaman da suka san sunna da ake magana akai sai garin da ya zan an san malaman malamai ne zankame a garin waɗanda sun san sunnar kuma suna aiki da ita amma bincika ka gani malami nawa ne ya san ilimin mustalil hadis ka fara wannan binciken ka gani mutum nawa ne ya san ilimin mustalil hadis sani na hakika zaka kawo isnadin hadisi ya maka takhrijin shi ko ya karanta maka hadisin daidai ko ya fassara maka shi daidai bulugul marami wannan shine karamin littafi na ahadisul ahkam zaka ga cewa ina ne zaka samu a ƙasar Hausa ana karantar da kai shi dalla dalla in banda Allah madaukakin sarki da ya gamda katar mutane suka tashi suka je suka yi karatu suka tashi suna karantar da al'umma a ƙasar nan amma a da waito shi rawahul jama'a rijaluhu siqat kafafuwan shi aka kafa suke kai ka taba ganin hadisi da kafa dan Allah wai hadisi wai 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 da kafa wai wai kafafuwan shi aka kafa suke rijal wai jam'i ne na rijulu don Allah kaji wannan rashin kan gado ha ina kaga aljahlu bil lugha ma tukuna jam'ir rijulu menene arjul am lahum arjulun yamshuna biha gashi qur'ani arjul jam'in kafafuwa rajulu kuma jam'in shi sai a ce rijal rijalul latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi ila akhir al-aya jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka wallahi ba hujja bane a kawo maka sunna a yanzu da in wani yazo maka da dariqa sai ka ce to duk malaman garin nan sun yi ne to hujja ita suke sai dai wanda ya tuba aksaruhum tawabin aksaruhum mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka aksaruhum tawabun afwan in ka dubi wannan abu da kyau zaka gane cewa ashe babu hujja a yanzu a irin rayuwar kasar nan da ake da aka zo ana son a koyar da aqida ta salafiyanci ko manhaji na salafiyanci ka je ka tambaye wani malami wanda yake gaba ɗayan karatun shi a cikin aqida kakaf bai wuce ibnu ashir ba to gaba ɗayan kasan ibnu ashir a aqida gaba ɗaya ka gama bata kakaf cikakken batacce ne kai to amma a kasar nan wayo gari muka yi maka ga wanda ya kware akan ibnu ashir gani ake kwararren malami ne akan aqida ka bata jama'a mun fahimci wannan da kyau ko riyadu salihin wannan sai gaba a fassara shi daidai sannan aka je aka dauko littafai da ke cike da tatsuniya da bankaura da hayaniya sune littafan wa'azi tanbihul ghafilina durratun nasihina mafi yawanci tatsuniyoyi ne a ciki waɗannan sahihul bukhari sai daidaiwa ne zaka samu wanda zai iya karanta maka sahihul bukhari ya nuna maka hakikanin yadda zaka fahimci sahihul bukhari domin wallahi linzami yafi karfin bakin kaza matukar baka je malaman hadisi sun koya maka karatun hadisi da yadda yake ba wallahi har abada kai da ka karanta dai ka karanta bukhari dai ana ta karanta ana ji ina alakar babin da hadisin oho ba a sani ba bulugul marami wannan sai kaga akasa cire maka alakar hadisi da ainihin babi ibnu hajr al-asqalani ya kawo hadisin kifi da wannan saifa da hanta a farkon bulugul maram a cikin kitabul miyah wannan hadisi in ka dube shi kai a hankali irin naka da kake ta da hankali kake aiki sai ka ce wannan hadisi babin abinci ya kamata a kawo shi to amma ibnu hajr kuma sai ya dubi to ai hankalin ai tunda dai ba iri daya bane shi ma yana da irin nashi shi sai kawo shi a babin ruwa to ina alaka kawo hadisi magana akan cewa kifi halal ne a ci a cikin ainihin wato babin ruwa don a nuna maka ma'ana da kifi mushen kifi da zai afka cikin ruwa to wannan ainihin ruwa ba najasa bane
ina ma'anar haka matukar wannan ruwa yana da karnin kifin nan an so za a yi sanwan miya da shi an so za a iya sha amma abin da ya shafi alwala ko tsarki to ba za a yi ba tunda me kanshin shi ko warin shi ya canza kaga ashe kifi ba najasa bane to alakar haka da ruwa shi yasa aka kawo maka shi a cikin kitabul miyahi shi yasa wallahi jama'a sai an je an koyi karatu wurin waɗanda suka san shi in ba haka ba musamman wannan mas'alar aqida munasaba akan wannan yanzu ba kawai daga ka zama salafi zaka je ka dauki fatuhul majid shi yasa ko ga ana ta karanta fatuhul majid ba a fahimta abubuwan da ke ciki ana karanta tafsirul aziz al hamid ba a fahimta abubuwan da ke ciki abubuwa ne da yadda ka san malaman dariqa akwai malaman dariqa sosai ko ba za ka tafi wurin malaman izala su koya maka dariqa ba ka san kai kuskure sai ka tafi wurin malaman dariqa ko su koya maka to haka in ka zo zaka koyi ilimi na ainihin tauhidin salaf sai ka je waɗanda suka san shi su za su koya maka ba wai wancan tsohon ash'ari angulu da kan zabo wai kuma shine zai koya maka aqidar salaf wanda yake shi kanshi gurbatacce aqida yake da ita shi yasa sai kaga an zo ana karanta littafan tauhidin amma su kansu ba sa jin dadi saboda sun riga sun sha wannan aqidar ta riga ta yi zurfi a cikin su Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka malamai suka ce in aka samu tsohon burgu irin wannan tsohon burgu in kaji tsohon burgu ina ma'ana tsohon burgu ma'ana tsohon wanda yake dan bid'a ne ya tuba to kakkusa ina karanta muku da yara sai a samu manya-manya masu hazaka yana karantar da su wani ilimi wanda an san ya kware akai to in yazo ya shigo da yar gubashi za su iya ganewa amma yara ƴan islamiya ku je ku ta samu sai tabbatar da su ba ku sani ba shi yasa ya kamata ku rinka taka tsantsan akan wannan wannan illa ta farko kenan daga cikin illar da wannan ilimi na ainihin wato abin nan ilmul kalam ya kawo da kuma hadarin shi ma'ana illa ta biyu illar farko muka ce suna zargin cewa babu tabbas game da alqur'ani da sunna dan haka sai ainihin wato a aje su illa ta biyu kuma wato hadari na biyu kuma shine suna ganin cewa a gabatar da ainihin wato hankali wajen waɗannan mas'aloli abu na gaba kuma shine tafarruqu ahlil kalami wa tanaquduhum wa ikhtilafuhum fi ma bainahum ikhtilafan aridan irin ainihin wato rarrabuwar da su masu ilmul kalam din isu da kansu suka yi yanzu ranan da nake magana akan ash'ariyawa akwai ash'ariyawa waɗanda suke suna bin al-imamul maturidi akwai waɗanda suke bin ainihin kullabi to isu suna da rarrabuwa akan su wanda yake rarrabuwar nan tana haddasa musu da rikici a tsakanin su kenan adda bihim ila takfiri ba'dihim ba'dan wanda hayya ja suna kafirtar da junan su isu din suna kafirtar da junan su wala adullu ala zalika min kasaratit tawaif wal firq allati atharat ilm al kalam ala nusus al kitab wa sunna yace ba ma sai na buga misali da yawan kungiyoyi waɗanda suka zabi ilm al kalam suka bar al qur'ani da sunna ba akwai kungiyoyi da yawa waɗanda ke danganta kansu ga musulunci sai suka ki zaban al qur'ani da sunna ya zama nan ne mabubbugar su game da aqida sai suka zabi ilm al kalam wa qaddamat al aql ala al naql suka gabatar da hankali akan abin da ake ciro qur'ani da sunna وتفرقهم هذا جاء نتيجة حتمية أخرى للصفة الأولى وذلك أن الناس متفاوتون في أقولهم تفاوتا عظيما ساكمكم وچن مغانا تفرقو دا مكفاتي أكن قباتا دا هنكالي جماعة هنكالي ينقا تشي ذا أقباتا أوجن أينهن أجيدا تو أي هنكالي واني دنوان سنة دا في فيكو تو ينزا هنكالي وضاء لوكا أي أجيدا دا شي دو هنكا سيكا إدار رازي يفتك ذا idan imamul haramai ne yazo sai tunkuɗe idan shahru satani yazo sai bangaje babu wanda zai tabbatar da wani saboda kowa hankalin shi da gurgurdan karfin shi gurgurdan karfin hankalin shi gurgurdan abin da ya gano gurgurdan wannan zai fada ya rusa na wasu amma salaf zaka ga dangane da aqida babu sabani saboda Allah ya ce annabi ya ce ne in babu ainihin Allah ya ce ko annabi ya ce to kaka kirkiro wannan magana ta zama aqida Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka sai malam ya ce fa ayyun min al-uqul yumkin ikhtiyaruhu wannan hankalin za a dauka to hankalin wane ya zarci na wane wa tarshihuhu wanne ne za a fifita li an yakuna al-hakam fi umur al-aqaid wanda zai zama shi zai raba jayayya tsakanin al'amuran aqida hadha su'alun mustahil yace wannan tambaya fa tana da wahala amma wa jawabuhu a'zamu istihalatan wa ashadd ta'azzuran amsa wannan tambayar yafi ainihin girman wuya kuma yafi tsanantuwa shin hankali aka ce za a gabatar wajen aqida to an kullum mutane na da bambanci dan haka kaga cewa in ka sako mas'alar ilimi a cikin jahilai sai ai ta rikici saboda kowa da hankalin shi yake magana wannan yace to ai kaza a wannan yace to saboda Allah yanzu wannan ai ma magana ce ta mahaukata wannan kuma yace ai kaza don haka mas'alar ilimi ba ka kai ta ga jahilai ba amma an ga kai ta ga malamai kowanne zai dube ta ne a ilmanci Allah yace annabi yace shi yasa kullum muke cewa jahilai su daura bakin su daga abubuwan da muke zuwa muna fade a wurin karatu waɗannan malamai naku da suke ta cakaki kama ainihin kazar kwanci an kwashe mata ƴaƴa wallahi ba wani abu ya ja musu ba sai ɗayan abubuwa da dama daga ciki ko dai hasada ko kuma zunzurutun jahilci kuma su sun makara daga su je su koyi irin wannan karatu saboda haka ya za su yi to abin da za su yi kawai sai su tashi sai su yi hayaniya ko kuma zai ka ce ai shehun ka ya gaya maka shi kenan wai tunda ne malam ya ce malam ne yace to dan haka kawai shikenan kai ba saurare kake malam ya faɗa da dalili don haka Shehu Usman yace na daga cikin bid'a mafi girma da ke faruwa a ƙasar nan ita ce kutsawar jahilai wa harkokin ilimi kai dan kasuwa ne kaje kai ta kasuwancinka manomi ne kai je ka kai tai mai gadi ne kai gyara gorarka abin da ya kamace ka kenan amma sai ya zama malamai na magana sai ka saka baki menene yasa idan likitoci suna magana baka da tacewa akai saboda ka tabbatar suna da ilimin da sun fika koda baka yadda cewa ilimin da baka da shi ba sun fika ne ko to amma mas'alar addini tunda kake baka taba zuwa an biya maka karatu ba amma an ta taso kai ma kana da tacewa shi yasa wallahi kowa ya daura bakin shi in ba haka ba wallahi zaka fita musulunci baka sani ba domin irin wannan wautar da zata kai ka garin da ba uzuri bace a wurin Allah da an faɗi magana kace kai da Allah waye zai yadda da wannan magana ai ta saba wa hankali kai ka taba jin wani malami ya faɗa wato malaman ku malaman sunna ne malaman dariqa ne suka tuba suka karbi musulunci kuma ba su koyi musuluncin ba wato kaga ina ake magana ashe yanzu qur'ani da sunna to ba shi suka sani ba da magana aka dauko cikin jawahirul maani ko jawharat ko ko makamantan haka to wannan kam sun shiga sun kware sun yi sufa a ciki duk abin da za a ce za su ce a ciki amma alqur'ani da sunna ba su san su ba to yasa an ce kaza bai kamata ka ce to wani bakin malami ka taba ji ba wacce mummunar magana ce baka taba ji bakin su ta dariqa ba don wani ya irin wannan ba ta ba ku mamaki saboda me saboda an samu wani ya taba yi to amma magana dangane da sunna yanzu ne aka fara magana dangane da sunna don haka baka da ma'auni da zaka ce to wani malami ne ya taba yi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to bayan wannan sai ainihin malam yace talabbusuhum alal ammati wal juhal rikicin da su waɗannan malamai na ilmul kalam suke sakawa ainihin gama garin mutane da kuma jahilai wa zalika bi istikhdamihim alfazan la yuriduna biha ma huwa alma'ruf min ma'naha fi al-lugha suna amfani da wasu kalmomi dangane da aqida ko tauhidi wadanda yake hatta a harshen larabci ma'anarsu ba suna nuna yadda suke ba kamar kalmar da nake buga misali da ita alwujud da ake cewa alwujud haqiqanin ma'anarta a larabci daga samuwa ne to ana tabbatar da cewa Allah samamme ne samuwa siffa ce ta Allah to amma su za su ce ba haka suke nufi ba suna nufin su tabbatar da cewa akwai Allah ne tuntuni to me ya hana tun farko su ce ai Allah na daga cikin siffar shi al-awwaliyya ko kuma huwa al-awwalu to amma sai su dauko kalmomi suna ainihin rikida jahilai da su su ce waɗannan kalmomi ga ma'anarsu amma in an koma a harshen larabci kuma ba sa bayuwa zuwa ga haka bal yaqsiduna ma'anin qad istalahu 'alayha wa ikhtassu biha sai su ainihin ce ai suna nufin wasu ma'anoni ne waɗanda su ne suka tsara su kuma su ne kadai suka kebantu da ainihin sanin su shine wai sai a ce wai ilimin badini ne wannan wai kai baka fahimta bane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu irin waɗannan kalmomi jama'a kamar yadda na fara misali da su wallahi kalmomi ne munana fa zaka ga mutun ya bude baki yace fir'auna da ya mutu ai ya mutu musulmi ne me yasa saboda ainihin fir'auna lokacin da zai mutu yayi kalmar shahada amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina nayi imani da abinda bani isra'ila suka yi imani da shi ni ma daya ne cikin musulmi shikenan sai gaje sun ce ai fir'auna wannan bawa ne na Allah Allah ya dauke shi cikin tsarki da cikakkiyar aqida me yasa wai saboda a lokacin da yake da rai ya yadda cewa shi Allah ne kun san yana cikin aqida su cewa komai Allah ne to komai Allah ne to har shi fir'auna ya gano cewa shine Allah na sama ana rabbukumul a'la to yafi kowa ma karfin imani kenan da ya gane haka to to irin waɗannan kalmomin sai a zo ana amfani da su sai a ce wai kai baka gane abin da ake nufi bane to yanzu kamar mutun ne yazo da Hausa yace maka wani kai shege ne sai kace a zan kai ka wurin alƙali a bincikan mini haƙƙi na dan me zaka shegantar da ni kai wa iyaye na kazafi sai yace a wannan kalmar ba abin da ake nufi da Hausa aka gaya maka ba sai kace dan me ba za a faɗi wanda ake nufi kararrabacin farko dan me za a amfani da wannan ai amfani da wanda dubba Hausa in yaji ya gane man sai yace a wannan ilimin baɗini ne to kai ba Hausa zaka yadda da wannan ilimin baɗini yazo ana ce maka kai shege ne dama aqida sai ka yadda a danganta Allah ga abin da bai dace gare shi ba dan baka san haƙƙin Allah ba amma ka san haƙƙinka Allah ya kiyaye sannan abu na gaba shine ar-raddu ala batilin bi batilin mislihi aw ashadd minhu a dauki ainihin ƙarya a ce za a tunkuda ƙarya irinta da ita ko kuma ƙaryar da tafi ta barna ma'ana a dauko barna sai a ce za a ainihin tunkude barna da barna ina ma'anar wannan shine ilmul kalam barna ce a dauko wai a ce da wannan barnar za kuma ainihin a kare wata barna wadda ainihin ta faru dangane da ainihin matsalolin aqida don haka fajanau bihi bihaza ala anfusihim wa ala alislam wa ala almuslimina bal wa ala aduwihim aidan sai ya zama sakamakon wannan ilimi sun yi wa kansu damage sun yi wa musulunci sun yi wa musulmi kai har makiyan nasu ma su kansu falsafawan sai da suka zo suna tuhumar malaman ilmul kalam da cewa shigar su cikin wannan ilimi sun ruda musu fannin su kansu to kaga su sun zama bawan bawan kenan su ba gare mu ba musulmi su kuma ba ga maguzawan ba mu ba mu yadda da su ba maguzawan ma ba su yadda da su ba don haka fakanu kama qala fihim shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala sai su ainihin malaman kalam sai suka zama kamar yadda ibn taymiya yace la lil islam nasaru su ba su taimakawa addinin musulunci ba wala lil falsafati kasaru su kuma basu rugurguza falsafa ba sai ya zama su ba abinda suka yi wa addini ba abinda suka yi wa rayuwa kenan Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan na daga cikin ainihin wato hadarin nan dake cikin ilimin kalam da kuma malaman ilmul kalam shine nabazu ahlil kalami lil firqati najia a'ani ahlus sunna wal jamaa ko kace a'ani ahlus sunna wal jamaa haka dayan biyun nan ka iya karanta wannan wuri yace nabzu ahlil kalam lil firqati najia su masu ilmul kalam din nan suna wurgin masu ainihin aqida ainihin wato wadda ita ce mai ketarewa a wurin Allah a ranar alkiyama ma'ana aqida ahlus sunna sai yace su wane ne nake nufi da al firqatu najia sai yace a'ani ahlus sunna kaga ya zama maf'uli ko kuma a'ani ahli sunna ya zama badalun lil firqatin najiya kenan wal jamaa sai su rinka daukan kalmomi suna wurgin ahli sunna bi alqabi su'in kalmomi ne wadanda suke munana zuran wa buhtana domin ƙarya kawai da ainihin kazafi kalmomin da suke amfani da su kalmomi ne wadanda suke da rikici misali na daga cikin kalmomin da ainihin suke jifan duk wanda yazo da aqida ta ahli sunna wal jamaa sai su ce ainihin bawahabi ne ko dan ta da zauna tsaye ina ma'anar bawahabi bawahabi fa wani malami ne a kasar Najd ta Saudi Arabia ya taso yana ainihin karantar da addinin musulunci wanda uban shi shehi ne daga cikin shehunne na dariqa a wannan lokacin da yake dariqa ta samu damar zama a wannan yanki amma abin mamaki shine uban da ya taso sai bai koya mai dariqa ba kamar yadda mafi yawancin shehunnan ku suke muku a yanzu shehunnan ku sai su ta ba ku dariqa su ta nuna wa ƴaƴan ku samari muhimmancin kidan mandiri da rawar zikiri da zama zakiru su kuma sai su tura ƴaƴan su su je su karatun boko har su PhD su tura ƴaƴan su su je su karatun arabiya har su haddace alqur'ani saboda haka su malamai ƴaƴan su malamai su ainihin shehunnai ku kuma bayin su muridan su dan haka ƴaƴan su shehunnan ƴaƴan ku kenan ƴaƴan ku kuma sun zama muridan ƴaƴan su dan haka ku abauta kuka taso abauta za ku mutu ƴaƴan ku abauta suka taso abauta za su mutu dan haka duk wani hadisi na falalar zikiri da tsalle da ihu da kidan mandiri da sauransu zaka ga ƴaƴan su shin basu san su bane ba su aiki da waɗannan ƴaƴan su sun iya Qur'ani sun iya hadisi sun iya fiqh sun iya larabci sun iya boko sun iya duk abin da ake nema amma ku kuma sun nuna wa ƴaƴayenku muhimmancin kada ainihin mandiri, don haka sai a je a daho dankali ko rogo garwa guda a zo a hada wa ƴaƴanku a hura musu wuta da mandirai, ana cewa ai duk wanda ya ainihin wato yi zikiri hayyata wajibi ya fadi, to wannan zai gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma su baka ganin ƴaƴansa a wurin, ƴaƴan suna can suna biya musu karatu, don haka ƙarshen lokaci in yazo ƴaƴanku ba boko ba arabiya ba sana'a, su kuma ƴaƴansu sun iya boko sun iya arabiya suna da duk yadda za su rayu lafiya, ƴaƴanku sun zama bayi, to haka shi ma ainihin wannan uba na Muhammad bin Abdul Wahhab ya koya wa dan Qur'ani, ya haddace Qur'ani kafin ya kai shekara 10, ya iya hadisi, ya koya mishi fiqhin Hanbaliya domin Hanabila ne, ya koya mishi Larabci da sauran ilmomi. To da dan ya taso shikenan sai ya ci gaba da ainihin bayyana Al-Qur'ani da Sunna, sai kuma uban aka nemi hada shi da dan cewa gashi ya kawo wani abu daban sabanin abin da kake, da uban ya kira shi sai ya ce abin da ka koya mini ne shine nake yi, wannan dariqa ne na san da alheri ce da yadda kake ba mutane da ka bani, amma abin da ka bani shi nake yi, su kuma abin da ka basu shi suke yi, saboda haka su dariqa ka basu ita suke, ni kuma Qur'ani da hadisi shi nake yi ko ai ba ai zalunci ba ko ma'ana ko kuwa ina ma'ana zalunci anan da Muhammad bin Abdul Wahhab ya koma yana dariqa ai da yayi zalunci tunda ba a bashi ba, me aka bashi Qur'ani da hadisi, don haka kaga da yayi Qur'ani da hadisi yayi gaskiya kenan, su kuma da suka ainihin yi dariqa su abinda malai ya koya musu kenan, in sun yi zalunci kansu suka zalunta, to karshen rikici har ya kai ga sarki, aka je wurin sarki mas'ala ce mas'ala, to kai wannan bawan Allah malaman gari shehunai suna ta kawo kukanka sun ce kana ta zagin su kaza kaza, sai ce to abinda nake so sarki ya ji tsoron Allah, ko da baka da ilimi kana da hankali balle kana da ilimi, abinda nake so da kai waɗannan shehunai ka hada ni da su mu zauna, in muka zauna sai ka gane ko da ba a ilmance ba a hankalce tukuna za ka gane wanda yake akan gaskiya ko wanda yake akan bata, da yake shi sarkin gaskiya yake ne ma yana ga waɗannan masu rawani manya-manya yana ga gaskiya suke a kai, bai san duk barazana ba ce wallahi batattu ne, saboda haka ya je tara sai ya ce ga abin da wannan bawan Allah ya ce, suka ce to yaushe ne za a zauna tare da shi, ai a hana shi kawai, ya ce yaya a hana, yana yi kuna yi a haɗu a gane gaskiya mana, suka ce ba za ta yiwu ba, to daga nan ne sai basira ta zo mishi sai ya gane cewa waɗannan mutane batattu ne, shi yasa kaga cewa ƴan shi'a da ƴan ɗariƙa ba sa son Saud, sarki Saud wanda sakamakon shi aka sa wa ƙasar Saudiya, saboda shi ya jinsile ƙarshen su a wannan lokaci, to a haɗu a gane gaskiya mana, sun ce a'a mu ma nan ƙasar abin da ya faru kenan 60s to 70s, bawan Allah ya tashi babban malami Malam Abubakar Mahmud Gumi yana karantar da mutane Alkitabu was Sunna, malaman ƙasa suka yi ta cakaki haya haya, su suka yi ta zuwa wurin gawan, gawan din nan kowa san ba musulmi bane, ina manufa akan haka, su a hana shi, ya kira shi ya gaya mishi, sun ce sai a hana ka abin da kake, yace to abin da nake so shine ka tara mu a gaban su, saka gane wanda yake da gaskiya, shi ma yana ga kamar suna da gaskiya, saboda waɗannan mutane suna da barazanar tsiya, mutum ɗaya sai ya sa malamalin uku sai ga kamar daga sama ya faɗo wallahi, ka gani, sai ga kamar masu gaskiya ne kuma macuta ne, saboda haka a tara suka ce ba za a taru ba, to saboda haka yaya za a gane wannan mas'ala, aka ce in kuɗi yake so za a bashi, in muƙami yake so, ya ce a'a ni abin da nake so a banni in ci gaba da karantar da mutane addinin Allah, wannan shine abin da ya faru, kasar ne su kutun da guda malam yayi wannan bayani akai, to saboda haka dan menene za a ce a hana, duk wanda kaje yana cewa a hana mai wa'azi, wa'azi fasiki ne, ba a hana mai wa'azi, wa'azi kowane irin wa'azi yazo ne, ba ku da malamai ne, a kira shi a zaunar da shi mana, a to ina zama zai, ba ku da gaskiya kenan, dan haka lallai sai an bayyana gaskiya jama'a, saboda waɗannan mutane wallahi sun saka mutane a tsakanin cinyoyinsu da kujeru ne sun matse, kafafuwansu ne kawai suke tsalle, cutarsu suke kawai, to da kazo zaka zaro kansu su dan sha iska sai su ce a'a ka bari a ci gaba da cutarsu mana, to har yaushe za a bar ku kuna cutar mutane, kuma cikin hadisin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ka hana azzalimi zalunci, ka taimaki azzalimi da wanda ainihin wato ake zalunta, suka ce ya rasulullah wannan da ake zalunta ya cancanta a taimake shi amma wannan da ke zalunci ya za a taimake shi manzo Allah yake ka hana shi zalunci dan haka yana daga cikin hana ku zalunci shine a hana ku bid'a a hana ku cutar da waɗanda kuke cutarwa domin zaluntar su kuke yi sai kaga mutun ya ce yana da malami yana da shehi amma bai taba biya mishi koda kalmar shahada ya fassara mishi ba bai taba biya mishi koda hadha kitabu qawaidis salati ba me yake bashi kawai ya dura mishi dariqa yadda kasan ana dura jariri kamu kuma ya hada shi fada da musulmi to waɗannan ba azzalimai bane la budda wa an yumna'u lalle dole ne aga an hana su to ya za a yi a hana su sune suke da barazana sune suke da charbi a hannu suna cewa suna da izmullahi al'azam duk ƙarya ne wallahi wallahi in ka zauna da ƙarfin imaninka da sunna wallahi duk barazanar su za su yi su gama lokacin da aka zo aka fara da'awar sunna a ƙasar nan fa babu irin makircin da fazi ba sun yi tsafa-tsafa sun binne saniya da rai sun binne menene sun su je gidan malami na ahlus sunna ai tatofi ana tatofi wai a waye gari ya mutu a ce hawa ya tabo shehu nai lafiya ne duk malaman kuma kowa sai da ya haye lafiya lau sai daga baya suka rinka mutuwa su san da ajalin su yayi akai tatofi wai su mutu Allah ya kiyaye to wannan shine to Muhammad ibn Abdul Wahhab sai ya ci gaba da yada addinin musulunci to shikenan da ƴan dariqa da ƴan shi'a sai zan ba sa san shi shi yasa za ga kullun ƴan dariqa ne rubutu akan wahabiyanci ƴan shi'a ne rubutu akan wahabiyanci kasar Iran raddi akan wahabiyanci kasar Turki rubuce-rubuce akan wahabiyanci wallahi tallahi makiya addinin Allah ne a karanta littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab mana ba gashi nan kitabut tauhid ya rubuta ba kitabut tauhid ya rubuta sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma da ike su da gaske suke suka yi tarbiyyar ƴaƴansu da jikokinsu jikokinsu suka ta jikokin shi suka yi sharhin littafin babban jikan shi a Sheikh Sulaiman ya dakkoye sharhin Taysirul Aziz Al-Hamid yana cikin wannan sharhi ɗan bid'a suka hada baki da wani sarkin kasar Turki a lokacin ɗan bid'a Ibrahim Basha aka je aka kama shi yana matashi shekara shi 33 aka je aka kashe shi ya kai zuwa babin da ke bayani akan hukuncin hoto a musulunci a cikin ainihin kitabut tauhid aka je aka kashe shi wannan sharhi nashi sai aka samu wani jikan kuma daga wani bangaren na Muhammad ibn Abdul Wahhab yazo yayi ainihin daukaye Fathul Majid ya zama rerewa ga wancan don haka Taysirul Aziz Al-Hamid in ka dauko shi daga babin hoto har zuwa karshen shi to daga Fathul Majid aka dauko aka cika shi sannan wannan jika dai Abdurrahman mai Fathul Majid ya sake yin littafi Qurratu Uyunil Muwahhidina ba Qurratul Uyun wannan taka ta zazzau da ake karanta ana koya mutane ba tsa a zaure ba ba wannan Qurratu Uyunil Muwahhidina wannan kaji cikakken sunan yawa mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan shine a takeice Muhammad ibn Abdul Wahhab don haka in an ce mu wahabiyawa ne abun farko tukuna dai kaji Muhammad ibn Abdul Wahhab kuma wannan suna ko ka san daga su waye turawan mulkin mallaka ne suka dubi wannan shine makircin da za su iya yi in suka ce wannan da da yazo yana da'awa zuwa ga abi sunna idan muka danganta shi da mabiyan shi ga sunan shi Muhammad kenan za mu rinka cewa ga wani yazo da addini sunan shi Muhammadiya duk musulmi za su ce to an shi muke nema sai suka ce to a cire danganta addinin da za mu danganta mishi a koma zuwa ga sunan uban shi Abdul Wahhab a ce wahabiyanci domin da an ce wahabiyanci sai ka firgita amma da an ce wai wannan addini suke cewa a sun ce ne a zo abu Muhammadiya sai ce to mu ma Muhammadiya muke bi to kaga dan wannan sharrin sai suka koma wahabiyya shine wahabism to shin har yanzu fa abinda suka guda sun sake fadawa ga mai hankali da ilimi wane ne al-wahabu Allah dan haka Ibrahim mulla yace in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai mabiyin wahabu shine ba wahabi yace to ku zo ga daya kun samu eh wahabiyanci daga al-wahabu Allah mai yawan baiwa to aka ce kai ba wahabi ne mabiyin Allah ne to don Allah ba ma abin alfahari bane ka rinka rubuta al-wahabi ai abin alfahari ne shi kuma sai ka ce at-tijani ba shi kenan ba an yi rabo na adalci kai al-wahabi kai mai bin al-wahabi shi kuma mai bin tijjani ai ba zalunci ba kowa an kira shi da sunan da yake so shi yasa wahabiyanci mu da ake gaya mana wallahi mukami ne ma ake ba mu alheri ne Allah ya saka muku Allah ya sa sakamakon haka ku dawo kuma ku musulunta wa min al-hujaj ad-damigha na daga cikin hujjoji jama'a wadanda ke rugurguza ilmul kalam wal adillatu al-wadhiha ala fasad hadha al-ilmi da dalilai qarara wadanda suke nuna barna ta wannan ilimi a salari wa idami dararihi da kuma girman cutarwa wannan ilimi anna kaseeran mimman talabbasu bihi da yawa daga cikin wadanda suka kutsa suka yi cudani da wannan ilimi wa ta'ammaqu fi fahmihi suka yi zurfi wajen fahimtar shi dirasatan wa tatbiqan wa ta'lifan suka ainihin wato yi cikakken karatu akai suka tabbaka shi a ilmance kuma suka yi tarbuce akai wa munafahatan anhu suka yi ta kokarin kare shi kat takhallau anhu daga baya sai da suka tuba suka bar shi wannan dalili ne yake nuna maka cewa ashe barna ne jama'a mun fahimci wannan wannan kadai dalili ne dake nuna maka cewa wannan ainihin ilmul kalam ashe barna ne saboda waɗanda suka tsaya suka yi wannan ilimi hidima sai da suka dawo suka ainihin watsar da shi suka ainihin guje shi suka kyamatar da mutane akai bal zammuhu ba'da an zaharat lahum masawihi wa makhazihi suka zo suna zargin ilimin bayan muni da ainihin kaskancin da ke cikin ilimin ya ainihin bayyana gare su waɗannan ainihin malamai suna da yawa abin da yasa ba za mu ainihin lazimta akan mu sai mun kawo zantutukan da suka faɗa ba saboda a can tsakiyar wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya al-imamu tahawi zai ishara akan su to in muka zo za mu fito da abin karara zai ce daga cikin su zaka samu wasu sun rude game da ainihin aqidojin su idan suka zo mutuwa sai ka ji ainihin suna nadama Na fara buga misali da kadan daga cikin su. Daga cikin su akwai al-Imam Fakhruddin Razi. Fakhruddin Razi mai littafin At-Tafsirul Kabir. Na daga cikin mutanen da yake wannan ilimi na kalam, ya ainihin shige shi kuma ya zurfi akai, amma ƙarshen rayuwar shi sai da ya dawo ya bayyana ainihin nadamar shi. Har yana cewa laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyya wal manahijal falsafiyya. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا يتي والله ني كم نالو رد حنيوين نن علم الكلام دسال نن فلسفة باسا والكد دمر لا فيا دنغني دا أكيدا كما باسا قوسر دا متومن ديك دا أكيدا تمسلنشي هرديزوا اند مالا من يكي تيوا ومن جرب مثل تجربتي دوان دي جربا وإلن جربا ودني وانا إلمي عرف مثل معرفتي زي سني إلن سنن دني ilimin ya wahalar da Fakhruddin Razi Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan al-Imam Ibn al-Juwayni mai littafin al-Waraqat ya rubuta littafai da dama akwai littafin shi ainihin da ya sa wa suna ainihin wato kitab usuluddin akwai littafin shi al-Kafiyatu fil Jadal da sauransu duk waɗannan rubuce-rubuce da daga ƙarshe na fara bayyana mana tarihin shi wanda yake kamar yadda nace sai mun je tsakiyar littafin zamu yi cikakken bayani akai mutuwa ya zo yi bakin shi ya rube haƙoran suna fita yana cewa almajiran shi to ku duba dai sakamakon abin da ya kamata mu faɗa da bakin ba mu faɗa ba gashi zamu yi mummunar cikawa yace kuma wallahi in ba Allah ne ya ji kaina ba nayi asara na shiga uku haka ya mutu yana faɗi yana cewa an hana mu shiga wannan ilimi mun kutsa amma gashi yanzu ya ja mana nadama haka al-Imam al-Ghazali daga baya ya dawo ya tuba kamar yadda ne ishara shi ma akan shirin nan ya watsar da waɗannan abubuwa yace Qur'ani da hadisi kawai har ya rasu aka samu sahihul Bukhari runguma a kirjin shi